Daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalal, sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma dai Sarfil Hashim Gumel ne daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki, muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin.
Ina kira ga Krista da Wasulhi da muke a nan arewa, kuma da hankalin mu ga zaman lafiya. Idan muka duba abubuwan da suke faruwa a nan arewa, abubuwa ne wanda sun kawo mana tabarbarewar arzikin.
Sai a biyo mu cikin shirin jawabai daga dattawa da Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar bayan mun saurari shirin tsintsiya madaurin kide na Jummai Ali kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar. Sai kuma wato kafin nan dai bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira da gudanar da bincike mai zaman kansa kan mummunar arangamar da ta auku akan iyakar Isra'ila da yankin Gaza a jiya Juma'a, wacce ta yi sanadin mutuwar Falastinawa 15, kana wasu 1,400 suka jikkata, ciki har da mutane 750 da suka ji raunuka sanadiyar harbin bindiga. A jiya Juma'a, kwamitin sulhu na majalisar ya gudanar da wani taron gaggawa domin tattauna takaddama da ta kauri a yankin na Gaza, amma ba tare da an cimma wata matsaya ba. Taye Brooke Zarihun shine mataimakin shugaban sashen kula da harkokin siyasa a Majalisar Dinkin Duniya.
Israel must uphold its responsibilities under international human rights and humanitarian law.
Yace dole ne Isra'ila ta mutunta dokokin ƙasa da ƙasa da ke kare haƙoƙin bil'adama. Ya kamata a ce an yi amfani da ƙarfin da ya wuce kima ne a matsayin zaɓi na ƙarshe, tare da gudanar da bincike na haƙiƙa kan abin da ya haddasa mutuwar mutane. Dubban mutane ne dai suka halarci jana'izar waɗanda a kashe yayin da Falastinawa suka ayyana zaman makoki a yau Asabar. Ga dukkan alamu, an gudanar da zaben shugaban ƙasa a zagaye na biyu a ƙasar Saliyo cikin kwanciyar hankali, yayin da ake hutun bukukuwan Easter a ƙarshen makon nan, a wani yunkuri da 'yan ƙasar suka yi domin kammala zaben ƙasar da suka faro tun a ranar 7 ga watan nan na Maris. Shugaban ƙasar Enes Bai Koroma zai sauka daga mulki ne bayan da ya kammala wa'adinsa biyu na shekaru 5-5. Ana sake zaben ne bayan da dukkanin 'yan takara 11 suka gaza samun kashi 55 cikin 100 na ƙuri'un da aka hada a zaben farko, adadin da ake bukata domin samun nasara a zaben. Masu jefa ƙuri'ar sun yi zaɓi ne tsakanin ɗan takarar jam'iyyar mai mulki ta APC, wato Dr. Samora Matthew Wilson Kamara, da kuma ɗan takarar jam'iyyar Sierra Leone People's Party Julius Maada Bio, wanda ke takara a karo na biyu. A shekarar 2012 ya faɗi zaɓe bayan da shugaba mai barin gado Koroma ya kada shi. Duk ɗan takarar da ya lashe wannan zaɓe zai fuskanci ƙalubalen sake gina ƙasar, wacce ta yi fama da bala'in ɓarkewar cutar Ebola a shekarar 2014 da kuma 2016, da kuma sakamakon bala'in kurarren laka da ta kashe mutane kusan 1,000 a Freetown, babban birnin ƙasar. A yau Asabar, Rasha ta baiwa Burtaniya umarnin ta rage jami'an diplomasiyanta sama da 50 da wasu ma'aikata a ƙasar ta Rasha. Wannan mataki da Rasha ta ɗauka shi ne na baya-bayan nan a matakin martanin da ƙasashen biyu ke ɗauka a kan juna, inda suka sallami jami'an diplomasiyan junansu 23-3. A ranar Juma'a, Fada Kremlin ta ba da umarnin a sallami jami'an diplomasiyya 59 da suka fito daga ƙasashen yammaci 23 a matsayin ramuwar gayya kan martanin haɗin kai da ƙasashen suka ɗauka na korar jami'an diplomasiyyar Rasha. Kuma ga dukkan alamu, matakin na Rasha ya fi shafar Burtaniya ne, inda aka baiwa jakadan ƙasar wata guda ya rage adadin jami'ansa zuwa daidai adadin jami'an diplomasiyyar Rasha da ke Burtaniya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Malala Yousafzai matashiyar nan da mayakan Taliban suka taɓa harbi a ka a lokacin tana 'yar shekara 14, saboda tana fafutukar ganin an ilmantar da mata, ta koma mahaifarta ta Mingora da ke tsakanin tsaunukan ƙasar Pakistan. A yau Asabar ta koma garin na Mingora a matsayin matashiya mai ƙananan shekaru da ta taɓa samun lambar yabo ta Nobel Peace, wacce aka ba ta saboda fafutukar da take yi na ganin an ilmantar da yaya mata. A da ranar Alhamis, Malala ta isa ƙasar ta Pakistan ta kuma gana da Prime Minister Shahid Khan Abbasi sau'i kaɗan bayan da ta soka a Islamabad. A wata hira da ta yi da kafar talabijin, Malala ta ce ta bai mafarkin za ta koma ƙasarta, inda ta bayyana cewa tana cike da farin ciki. Wani sabon binciken jin ra'ayin jama'a da aka gudanar a tsakanin Amurkawa 'yan asalin Afirka a nan Amurka ya nuna cewa mutum ɗaya kaɗai cikin mutane goma ya amince cewa Amurka ta cimma muradinta da ta shata a samar da cikakken 'yanci na ɗan adam. Sakamakon wannan bincike yana fitowa ne kusan shekaru 50 bayan kisan da aka yi wa jagoran masu fafutuka marigayi Martin Luther King Jr. Binciken wanda kamfanin jallancin labarai na Associated Press ya gudanar tare da haɗin gwiwar cibiyar nan mai bincike kan al'amuran jama'a ta NORC ya nuna cewa mafi yawan Amurkawa 'yan asalin Afirka sun nuna cewa ba a samu wani sauyi na azo a gani ba kan batutuwan da suka shafi 'yancin walwala da mu'amala. Fannonin da suka nuna har yanzu akwai koma baya a kansu sun haɗa da yadda kafafen yaɗa labarai suke nuna bambanci a kansu da wakilci a siyasance da kuma samar da dama ta fuskar tattalin arziki. Sannan binciken ya nuna cewa Amurkawa 'yan asalin Afirka ba su da ƙwarin gwiwa cewa fannin shari'a Amurka zai musu adalci a duk lokacin da wani abu ya haɗa su da hukuma.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shirin tsintsiya da Jummai Alza ta kawo mana.
Tsintsiya,
madaurin ki daya.
Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. To, mun ji ra'ayin wasu makiyaya da manoma daga bangaren Plateau akan koshin kokarin da ake ko kuma magatun da ake ta cacar baki a kai na warewa makiyaya wurin kiwo zai sa zaman lafiya tsakanin su. Haka kuma mun ji ra'ayin wasu makiyaya da manoma daga bangaren Abuja. To, yau su kuma bangaren jihar Kaduna, menene ra'ayinsu? Wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra shi ya tattaki ya samu mana waɗannan ra'ayi kamar haka.
Sunana Isihaka Ibrahim. Gaskiya mu hakan nan da aka shiryo da gaskiya bai mana ba. Muna so a kare mutuncin mu na filatance, ai mana labuka, a bar mana makiyaya a mu sabidda da rigimomin nan da muke yi da Hausawa da Fulani. To, wannan rigimar tana haifar da matsaloli. To, kako mu muna so yanzu a zauna lafiya a dan fitar mana da ƴan labukan mu, ko dai da shanu yanzu sun kai ba irin da ba sosai, amma muna son zaman lafiya ne da mu da manoma.
Malam Musa, to ni abin da nake gani anan idan aka tsare mu gwamnati za ta iya mana komi da komi, har da inda dabbobin mu za su abincin da za su ji za iya ba mu. In aka ce mu daina yawo za a iya mana komi da komi, a hana su yawo gaba daya, killace mu ce mu zauna wuri daya tsakani da Allah. Dole ne a ban mu yawo a Najeriya duk inda ya kamata mu taka, saboda dabbobin mu ke yawo ba wai don wani abu bane, don mun dogara da Allah, mun dogara da wannan dabbobin namu. Idan in dai in suri min jairi go in kwara kimin, saboda don min dogari ina'i in yamke amin iyarki amin komi da komi. Gwamnati wata waɗanki min hacce ɗawainiya amin domin Allah, sabo ino hun bamin bawata da ba gwamnati nani kuma iwa waɗanki min nohun.
Rabiu Abubakar, ya kamata dai a basu dai inda aka san su, a basu a daji. shugaba da kiwo zuwa daji kiya mu dai gaskiya muna tsoro kada tsare mu kuma bamu samu wurin kiwo ba tunda ba wanda baya son zaman lafiya to amma kaga kana da dabbobinka a daji ba mamaki gwamnati bai san da kai ba kana yana kana can kana da harkokinka a daji shi zai ce zai maka wani abu kuma bai yi ba irin shi muke tsoro
Yusuf Ibrahim gaskiya tsakani da Allah abinda aka ce za a mana ba a yi ba saboda muna so mu sami zaman na lafiya kamar yadda abubuwan nan suka taso haka mu ma ba da son rai mu ba abinda muke so a fitar mana da labukan mu inda za mu yi kiyo da mu da manoma duka a samu a zamana lafiya da duk wani abinda zai taso kaga in kana da labi kana da shanunka za ka bi ka wuce ba tare da heka taba manomi ba a fitan mana da labuka da mashayar ruwa duka an tottoshe mana ba mu da sukuni wani gurin heka taho za ka je ban ruwa ba za ka sami gurin bi ba kaga dole ka bi inda ba a so mu ma tsakani da Allah wannan noma da ake yi mu ma me muke shi in ba noman ba ita saniya in kana da ita kaga ba za ka yanka kashi ba noman nan shine kai mun fi son zaman lafiya
sunana Yahaya Muhammad daga nan Marbanjos Katabu gaskiya idan ma aka yi hakan yana da kyau amma abu ne wanda ba ma zai yiwu ba saboda da shi makiyayi an san shi ne dole sai ya fita da shanun shi shanun sun samu ciyayin da za su ci inda rani ne kuma su samu karen da za su ci to yanzu akwai matsalolin da suke faruwa a kasar nan ka san tsohon burtulinka wanda ka sani kana bi kana wucewa kaka da kakanni sai ka zo ka tarar da an cingashe wurin an mai da shi gidan gona ko kuma wani babban ma'aikata haka to wannan abun gaskiya na shi mana tuwo a ƙuriya kuma a wajen inda muke zuwa muna ba shanun mu ruwa mafi akasari yanzu idan ka je duk wani magangari an kashe wurin an mai da wurin gonaki
sunana Abubakar Alhaji Usman Yalle gaskiya wannan abun ba zai yi ba saboda na san halin gwamnatin Najeriya ko an fara in wani yazo zai rushe wannan lamarin saboda haka ba zai yi ba ni ban goyi ba wannan abun ba amma da za a tsaya tsaye irin na mai daka da abun zai yi kuma an ka duba yanzu akwai ma'aikatocin gwamnatocin da dama gurare da dama da gidajen gonakin dabbobi da ake yi na masu kudi kaga da dama in sun zo sun samu fulani a guri koran kare ake musu to mu gaskiya ba mu da koyon ba wannan abun don haka muna ganin in dai da za a inganta labuka to kai koda ba a kebance mu guri guda ba a dai ba da tsaro ko ina wannan abun zai fi kyau a bar kowa yi walwala inda yake so
sunan Aliyu Yakubu abin yasa su makiyaya suna da laifi laifin su idan sa su shiga gonar mutum ba su sanar da shi cewa za su shiga sai dai kawai gan su faɗo gonar shi kuma za ka yi shuka ka kashe kuɗi amfanin gona ya yaɗu sai ya yaɗu kaga an sun turo shanun su cikin gonanka suna maka ɓanna haka wannan ba adalci ba ne sannan kuma bayan amfani ka kauda amfanin ka tafi irin abin da ka bari wanda kana son kai ma kana da irin kana kiwon awaki ko tumaki a gida ya kamata su samu albarkacin wannan abin su zo ka ɗauka musu abin gonan nan ka kai musu ba sai ka siya ba za su zo su kora shanu gonanka su cinye bayan sun cinye ma su kona saboda mugunta
sunana Ibrahim Mustafa to alhamdulillah ni ina ganin duk da kide ni manomi ne amma akwai kalubale wanda mu kanmu manoma akwai ta gefen da muke da laifi saboda akwai hanyoyi wanda zaka ga cewa fulani ya kamata a ce an dan saka musu hanyar za su iya rabawa su wuce ba a saka musu mu kanmu manoma mu kan kure to idan ku har za mu kure irin wannan wurare dole ne a samu irin wannan matsaloli amma Allah hakika gaskiyar magana shine wannan tsari da gwamnati take so ta yi na killace su wuri daya abu ne mai kyau in aka yi hakan an musu adalci kuma su ma za su samu damar aiwatar da kiwon su a bisa adalci ba tare da yawan hayaniya ba
assalamu alaikum Umar Jefa mai suna Umar Jefa bi kenan a garin Marbanjos gaskiya su kansu an dan shiga haƙin su inda zamu wa kan adalci saboda akwai wuraren burtale da muka sai a da burtali ana haifar musu burtalin su su ma ba su haƙin su akasari da yawa sai an haifar burtali sai ga mu manoma an zo an kinsa samu da ba mu san burtalin ne ba sai a yanka wuri kusa ga burtalin nasu a ba mutun ko a saida mu wani mai kuɗi wurin yazo ya gona ba tare da shi ma ya san burtali bane saboda kowa ayi adalci a maida mai haƙin sa a haida mu kowa haƙin sa sannan idan aka haka sai dauke wannan matakin saboda tara su wuri daya tsakani da Allah su mu an shiga nasu haƙi bulati da ya sabu a ware mashi wuri nashi na kanshi yayi tafiya inda yake so ya saki dabbobin su yi kiyo dabba an kuma an killace ta wuri daya gaskiya akwai matsala akwai gyara
ni ne Dr. Adamar Funtuwa a gaskiya manoma ya kamata kebe musu kamar yawa burtali yanda masu kiyo idan su taho za su wuce ba tare da sun shiga cikin amfanin gona ba su kuma hilani su rika karewa amfanin gona saboda a zauna lafiya da jama'a
sunana Alhaji Ayuba Maida akwai Funtuwa gaskiya a wannan lokacin da muke Fulani suna cutawa manoma domin rashin abinci, Allah ya shiga haƙinsu ba fita masa da bartali yakan sa suna shigowa gonaki, amma kamar mafi akasari mutane da dama masu fidda hanyar da shanu za su wuce sukan samun yawan rashin yin banna. Hatta ni kankin kaina gaskiya bana na samu sauki a fannin gonana sakamakon fitar da hanyar shanu da nayi. Gaskiya na samu saukin bana. Manoma, Ubangiji Allah ba mu dama da iko mu kamanta bakin gaskiya.
Mu je gurin wakilin yaran mu babu laifi, idan ya gagara shi hukuma ba ta bari ba. Sai ta bari ba. Ba ta bari.
Abin da ya sauka kenan a shirin a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ci gaba da jin ra'ayin makiyaya da manoma akan ko kokarin da ake yi na warewa makiyaya wurin kiwo zai sa a samu zaman lafiya tsakanin su. A halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen Hausa Isa Lawalekara din mai alike cewa a tuna fa sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba.
Gane zai ku amsa kira na maganganun da na zazzana na dariya din kan juna da rai da rana shi za mu sa gaba ba zancan ta kada ma ba tsiya mu daurin kira ya ba buwari ko sai ya ba wani mu mamrabi ba annu da ba shi daukan jinga mun ci gaban mu karmi tinga daina yanga mu tabbatar muna san junan mu ba mu rabe ba ba mu rabe ba ba mu rabe ba yare dukan ku nayi kiran ku ba wanda zan rage a cikin ku ba mu diga din kan junan ku ne nufina mu tabbatar muna san.
To a gaida Jummai Ali da maimaitin shirin tsuntsiya madaurin kida, yanzu kuma lokaci ne da Ibrahim Garba zai gabatar mana da jawabai daga dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fakin labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya nuna rashin amincewa da ƙarin wa'adin shekara ɗaya ga shugabannin jam'iyyarsa ta APC da buƙatar sabon zaɓe. Shugaban matasan jam'iyyar da su ki Jalo Waziri ya ce jam'iyyar na mutunta matsayin shugaban, amma sai jam'iyyar ta duba lamarin.
Shugabannin jam'iyyar shirye suke, kuma ina mai tabbatar maka a kusan abin da za a ittifaki akai kenan.
Baya ga zargin sojoji da haɗa kai da 'yan bindiga da janar Tiwa Danjuma ya yi da kiran mutane su fito su kare kansu, rundunar sojan Najeriya ta ce zargin abun takeici ne. Kakakin shugaban PDP Shehu Yusufu Kura ya yi watsi da cewa jam'iyyarsa ta yi amfani da Cambridge Analytica wajen bata Buhari a 2015.
Haka su ma 'yan APC suka yi, suka ɗauko mutumin da ya taimakawa Obama ya ci zaɓe, David Axelrod, suka biya shi dubban miliyoyin daloli.
Yayin da shugaba Buhari ya ziyarci Lagos da yaba Bola Tinubu, an yi bison wakilin muryar Amurka Adamawa Sunusi Adamu a garin Jesu da ke jihar Gombe. Nasiru Adamali, kayan muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
The Voice of America.
Haka dai, to yanzu za mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne shugaban majalisar malamai da limamai ta jihar Kaduna Sheikh Abubakar Babantine da kuma Rabaran Danjuma Adamu na majami'ar Ekwa ta biyu da ke Kano. Ga Sheikh Babantine.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Suna na, kamar yadda ake kira, Sheikh Usman Abubakar Babantine, babban limamin masallacin Juma'a na matatan mai na Kaduna, kuma shugaban majalisar limamai da malamai ta jihar Kaduna. Muhimman abubuwa da suka dami al'umma a wannan ƙasa suna da yawa. Dukkan ƙasashen duniya sun fada cikin wannan tsanani, kuma sun fada cikin wannan kunci. Mu a wajenmu nan, mu saboda dalilai guda biyu nan da muka ambata. Na farko dai tukuna, an kare tattalin arzikin ƙasar nan kafin wannan gwamnati ta zo. Na biyu, sannan sai muka zo aka karbi gwamnatin nan a cikin yanayin wani hali wanda Allah ya kaddaro mana na karayar tattalin arzikin ko kuma darajar man fetur. Wannan yasa dole ko mun ci ko mun so mu samu kanmu akan wannan. To zaman mu mun fada cikin wannan yanzu sai abubuwa guda biyu mu gani menene mafuskanta. Mun sani dai alal hakika matsalan da kike saka mu cikin kowane irin matsala shine abubuwan da muke aikatawa na sabon Allah, musamman rashin gaskiya mutane da fataka da kudin mutane da sace kudin mutane da makamancin irin wannan. To yanzu menene abin yi gare mu? Na farko tukuna su ɗan Najeriya, magana ta gaskiya, idan mutane suka fada cikin irin wannan yanayi to dole ne su abin da ake kira wato ainihin sadaukar da kai, wato su sadaukar da kai, su dauki hakuri, su dauki jimiri, kuma su yi iyaka kokarin su, su yi ta'addu'a, su bi Ubangiji, kuma su yi ta'addu'a, su yi neman Allah tabaraka wa ta'ala ya yaye mana wannan matsayi da muka sami kanmu, sannan kuma su yi ta kokarin aiki su ga cewa ta wace hanya za su bi su ga sun rage makawunan su raɗaɗin wannan musiba da ta same mu. Sannan in aka komo ga ainihin gwamnati, abin da ya wajaba gare ta ita gwamnati ya zama wajibi, alal haƙiƙa gwamnatin nan dole a tausaya mata domin ta karɓi mulki, ta iske ƙasa, ta faɗa cikin tsananin mugun hali na cin hanci da rashawa wanda shi ne ma abin da take kantun akan cewa za ta fara aiki a kansa. Ta karɓi mulki a lokacin nan ƙasar nan tana cikin tsananin zubar da jini da kashe rayukan al'umma babu gaira, babu dalili, kuma babu ji babu gani, wanda yana daga cikin abin da take za ta fuskanta. To abinda wannan gwamnati muke ba ta shawara shine gwamnatin General Buhari ya zanto ta fuskanci wancan kuma ta fuskanci wannan domin sauƙaƙa irin wannan matsaloli da muke ciki har Allah tabaraka wa ta'ala ya fidda mu. Sannan in aka komo a fuskan attajirai na ƙasa da al'ummomi na ƙasa wanda suke masu samu kamar manya-manyan attajirai, ba zan ambaci wane kowa ne kowa ne ba, wajibi a tsari na shari'ar musulunci idan mutane sun fada a cikin tsanani da cikin kunci, to wajibi ne akan mawadata su dauki dabaran ciyar da dukiyansu da yin amfani da dukiyansu domin sauƙaƙa ma al'umma. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗi a cikin Alƙur'ani mai tsarki, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, suna ciyar da dukiyansu akan suna so, suna ciyar da talakawa da kuma wanda aka daure a gidan yari da waɗanda suke cikin tsanani mai kunci.
Shi ma Rabaran Dan Juma ya ce,
jama'ar Najeriya assalamu alaikum, a musulmi da kirsa gaba daya, ina yi mana sallama a cikin sunan Yesu. Ina kira ga kirsa da musulmi da muke a nan arewa mu mai da hankalinmu ga zaman lafiya. Idan muka duba abubuwan da suke faruwa a nan arewa, abubuwa ne wanda sun kawo mana tabarbarewar arzikin, kuma idan muka duba addinin kansa ma muna yin sa cikin tsoro da fargaba. Wannan ya samo asali daga rashin zaman lafiya da muke yi. Idan muna zaune lafiya za mu iya bauta Allah ta kowace hanya da muka ga ya dace mu yi, kuma arzikin ƙasarmu musamman a arewa za mu ga ci gaba. Idan muka duba kamar a nan Kano inda muke, za mu ga akwai kamfanoni da yawa waɗanda an rufe su. Idan wata ƙungiya ko wani mutum yana da damuwa game da wani ko ga gwamnati, abu mafi sauƙi wa a zauna a daidaita a fahimci juna. Duk abin da arziki bai kawo ba, to rashin sama ba zai kawo mana ba. Da aka kira na ya kirsa da musulmi, ƴan Najeriya, arewacin Najeriya, bari mu haɗa kai mu kauda zancen bambance-bambancen addini, harshe, kabila, mu kauda zancen bambance-bambance na ko bangare, domin Allah da imu ya san za mu zama haka. Har ya yadda ni in zama kirsa, a kirsa ma in zama rawar, da yadda Allah ne haka ta faru. A cikin danginmu da ƴan uwanmu akwai waɗanda Allah ya yadda su zama limamai, su zama na'ibai da sauransu. To don haka ba mu fa Allah iko ba, bari mu bar wa Allah abin da ya fi ƙarfinmu, mu inganta arewacinmu, mu kuma inganta kamfanoninmu, mu inganta addininmu, mu yadda cewa Allah ɗaya ne kuma ya san da mu, shi ne kuma biya mana bukata. Matasa musamman matasan da suke yin wasu abubuwa, me yi wasu na yi sakamakon rashin aikin yi, bari a yi kira da hukuma wannan abin ya rataye a kanta. Waɗansu suna kawo tashin hankali domin ba su da aikin yi, mutum yana fama da aikinsa ina shi ina tashin hankali. Saboda haka shugabanninmu na ƙasa, musamman gwamnoninmu na arewa da ciyamanmu, sarakunanmu da kuma masu unguwanni daga sai, bari ku sani Allah ya ɗora muku nawaya, kuma a kan nawayan nan ta shi lura da mutane, Allah zai tambaye mu a addinance, a gwamnatance. Da wannan takaitaccen jawabi nake cewa Assalamu alaikum. Ubangiji ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan kasa ta mu Najeriya da arewacin Najeriya.
Jalla allazi wahidu
tunan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To a gaida Ibrahim, to jama'a shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC, wanda yanzu haka agogon mu ke cewa karfe 5 saura minti 5. Ga wannan sakon.
Idan fakwaya ta narke,
dan wewe na kwaya sun dauka gaye ne.
Kwaya kala-kala ne, akwai wanda ake ce mata kashin bera, akwai wanda suke buga alluran kwaya, akwai wanda suke shan bula, akwai wanda suke shan kashin kadangare, akwai wanda suke shan kwata, amma ni ina shan yawun maciji ne.
In kwaya, banda kwaya.
Idan fakwaya ta narke.
Na hutawa na ne baba baba ci nake yi ba, kawai yin shawun huta zama sarauniya, haka ne kawai abun yake baba.
Shirin idan kwaya ta narke fa zai dinga zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
karfe 4 agogon Najeriya Niger kamar da tsari duk ranar Lahadi
tare da ni Hafsat Maina Muhammad. Idan kwaya ta narke komai yana iya faruwa.
Muke yayi shan kwaya domin tana rusa rayuwa.
Sa'an na kwaya ta narke kai ya kare azama.
To madalla sai a kasance da muryar Amurka, inda sabon shirin idan kwaya ta narke zai ringa zuwa muku daga gobe Asabar da karfe 4 a Najeriya da Niger a kowane shirinmu na la'asariya ranar Lahadi. Yanzu da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
To babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira da gudanar da bincike mai zaman kansa kan mummunar arangamar da ta auku akan iyakar Isra'ila da yankin Gaza a jiya Juma'a, wacce ta yi sanadin mutuwar Falasɗina 15 kana wasu 1,400 suka jikkata, ciki har da mutane 750 da suka ji raunuka sanadiyar harbin bindiga. A jiya Juma'a kwamitin sulhu na majalisar ya gudanar da wani taron gaggawa domin tattauna takaddama da ta kaure a yankin na Gaza, amma ba tare da an cimma wata matsaya ba. Dubban mutane dai suka halarci jana'izar waɗanda aka kashe yayin da Falasɗinawan suka ayyana a zaman makoki a yau Asabar. Ga dukkan alamu an gudanar da zaben shugaban ƙasa a zagaye na biya ƙasar Saliyo cikin kwanciyar hankali, yayin da ake hutun bukukuwan Isa a ƙarshen makon nan a wani yunkuri da 'yan ƙasar suka yi domin kammala zaben ƙasar da suka faro tun a ranar 7 ga watan nan na Maris. Shugaban ƙasar Ernest Bai Koroma zai yi sauka daga mulki ne bayan da ya kammala wa'adinsa biyu na shekaru 5-5. Ana sake zaben ne bayan da dukkanin 'yan takara 11 suka gaza samun kashi 55 cikin 100 na ƙuri'un da aka haɗa a zaben farko, adadin da ake bukata domin samun nasara a zaben. Masu jefa ƙuri'ar sun yi zaɓi ne tsakanin ɗan takarar jam'iyyar mai mulki ta APC wato Dr. Samura Matthew Wilson Kamara da kuma ɗan takarar jam'iyyar Sierra Leone People's Party Julius Maada Bio wanda ke takara a karo na biyu. A shekarar 2012 ya faɗi zaɓe bayan da shugaba mai barin gado Koroma ya kada shi. A yau Asabar, Rasha ta bai wa Burtaniya umarnin ta rage jami'an diflomasiyanta sama da 50 da wasu ma'aikata a ƙasar ta Rasha. Wannan mataki da Rasha ta ɗauka shi ne na baya-bayan nan a matakin martanin da ƙasashen biyu ke ɗauka a kan juna, inda suka sallami jami'an diflomasiyan junansu 23-3. A ranar Juma'a, fadar Kremlin ta ba da umarnin a sallami jami'an diflomasiyya 59 da suka fito daga ƙasashen yammaci 23 a matsayin ramuwar gayya kan martanin haɗin kai da ƙasashen suka ɗauka na korar jami'an diflomasiyyar Rasha. Kuma ga dukkan alamu matakin na Rasha ya fi shafar Burtaniya ne, inda aka baiwa jakadan ƙasar wata guda ya rage adadin jami'ansa zuwa daidai adadin jami'an diflomasiyyar Rasha da ke Burtaniya.
To madalla, masu sauraron mu da wannan muka ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Mahmud Lalo
da ya taya na gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya haɗa shirin ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Dave, ni Sarfila Hashim kuma ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.